ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Hausa Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
Ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha, inda a yau za mu yi magana ne akan ilimin jima'i.
Haka yake Zara, wato kinsan wannan maudu'in mai nauyin faɗi ne, amma dan zamanin da ake ciki ya zama dole mu ɗauko sa.
Wakiliyar sashen Hausa a Abuja ta biyo mana bayanai daga masu ruwa da tsaki na ma wajen malaman addinin Islama.
Daga bisani kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu. Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Wata lokaci ba za mu je ga wakiliyar sashen Hausa a Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim da bakin da ta gayyato mana zauren tattaunawar mu da za ta gabatar mana. Shamsiya gare ki.
Madalla. To a wannan zamani da aka samu ci gaba sosai kuma ake samun bayanai iri daban-daban da suka shafi jima'i, koyar da yara ilimin jima'i na da matukar muhimmanci don kare su daga fadawa halin da na sani. Malama Aisha Usaini, jami'ar sanin halayyar dan adam ce dake aiki karkashin kungiyar Sunshine Series Mind Wellness, ta yi mana shimfiɗa akan wannan batu.
Ilimin jima'i na da matukar muhimmanci. Da zarar yara suka fara wayo ko suka fara girma, ya kamata a koya musu ilimin jima'i domin a tabbatar da cewa sun samu ilimin daga majiya mai tushe. Yara sun fara wayo, yawancin ilimin da suke samu daga wurin sa'o'in su ne ko kuma kafofin watsa labarai irin su yanar gizo gizo, wato internet, da waƙoƙi da fina-finai a talabijin, kuma ba a da tabbacin ingancin ilimin da za su samu. Saboda haka tun wuri ya kamata a koya ma yara ilimin jima'i ta hanyar da ake iya tabbatar da ingancin ilimin da za su samu.
To shin wa ke da halakin koyar da yaro ilimin jima'i, iyaye ne ko malamai a makarantu? Bari mu suma da jin ta bakin Hajiya Sadiya Tahir a matsayin ta na uwa.
A zamani na yanzu ba a makaranta ake koyawa yaro tarbiya ba, ko kuma in ce na mali na cikin da mu iyaye daga gida mu ne ya kamata mu fara koyawa ƴaƴan mu duk wannan, ba a makaranta ba, ba kuma a society ba. Kamar yanzu kina da yaro ko kuma in ce gaba ɗaya mace da namiji, duk yanzu zamani ya canja, dukkan su suna buƙatar a sa ido. Ke za ki gaya masa lokacin da jikin shi zai fara canjawa? Tunda yanzu zamani ya canja, mace yanzu za ka ganta da shekara 9 wacce take fara al'ada. To kafin wannan lokaci ya zo, ya kamata ki uwa sai ki gaya mata menene ya kamata ta yi har idan wannan lokaci ya zo. Ga yanda za ta yi ta gyara jikinta idan ya zo. Idan ya zo kuma ga wanda ya kamata ki zo ki fadawa ki mahaifiya, ita ce ya kamata ta fara sanya ga abin da yake tattare da ki, kuma ga tsaftan da ya kamata ki. Sannan kuma daga zaran kin fara ganin wannan abin, kar ki yadda, ba ma sai kin fara gani ba, wani namiji ya zo ya dinga taɓa ki, yana taɓa hannayenki ko kuma yana ɗaura ki a cinya, idan wannan yana faruwa ga abin da zai faru. Haka zalika namiji, idan ka ga wani ana maka abu kaza, ana wani na taɓa ka ko wata tana faɗin wannan, kar ka yadda da wannan ka zo ka faɗa.
Binta Zurmi da ke rayuwa a ƙasar Turai, wata kuma ke da ƴar kimanin shekara 9, ta yi mana ƙari da haka.
Za ki ga iyayenmu a lokuta da dama ma iyaye mata sukan bar yarinya ko da ƙarama ce, yau wannan kawu ya zo ta ruga ta je ta hau kan cinyar shi, gobe wancan ya zo ta hau kan cinyar shi, ba ka san wani illa hakan ke yi ba. A hakan akan samu waɗanda suke bata yara amma idan tun da farko ka nuna mu yarinyanka ko yaron ka cewa ya san cewa nan idan aka taba ki wannan bai kamata ba sai kiga yaro ya taso ya san cewa nan bai kamata a taba mishi nan ba kuma idan an taba iyaye ya kamata ka ja danka a jiki cile zai sa yaron ka koda irin wani abin ya kasance yaro zai iya bude baki ya gaya maka san ga yana da matukar muhimmanci tun yaro yana dan karami a nuna mishi ya san ma jikin shi tukunna koda an zo ana cin zarafin shi ya san cewa a wannan tabin da aka yi mishi an taba inda bai kamata ba
to bari na dawo gurin ki malama Fatima shin iyaye ne ya kamata su koyar da ƴaƴan su sanin cewa akwai wani sassa na jiki da ya kamata su mai da hankali akai ko an taba su a bai kamata ba kuma a wanda shekara ya kamata a koyar da yaro
kaman kaninin da muke tsince kanmu ne a ciki yanzu sai kaga yaro da za ka gani zaki ga yara kuma sai an kai wasu shekaru 10 kafin a ce ko ta balaga ko menene ta musamman ƴaƴa mata sai ki gani daga shekara 8 kaga sun fara kamar samun sun fara ganin jinin al'adarsu me yake nufi ta balaga haƙi ne ma ga iyaye musamman uwa ya zama ta san irin wannan lokutan da duk halin da ƴaƴanta suke ciki ki fara sanin musu iyaya rayuwa take dan rayuwar kaman tana canjawa ne shekara tun ba san komai ba za su dinga ganewa yaya za su dinga tsintan kansu akai dole sai ta zama tana kusa da su tana sanin irin yanayin da suke canjawa a cikin su komai tana fahimtar da su akai
ga wata matashiya da na zanta da ita ta kuma shaida mun yanda ta ji sa'ilin da ta so maganin canji a jikinta
ina na Fatima Kabu shekaru 17 a lokacin da na fara al'ada yanzu dai zai kai kamar shekara 3 a lokacin da na fara wani dai boarding school a lokacin da nake boarding muna ganin irin manya irin suna faɗa mana a makaranta ko malamai haka kuma lokacin koma mun mutakan faɗa mun yaya abubuwan yake so a gaskiya da lokacin da na fara duk da dai mama na ta gaya mun abubuwan kuma an sanar da mu a makaranta sai nake bin kunya in gaya wa mama ta ai da shi gashi abin da ya faru da ni amma ko lokacin ina da waye saboda tun mama na ta faɗa mun abin kuma a makaranta ma irin ana so faɗa mana haka nan sai kawai irin na koyo mama ta har ya tafi to ranan ba zan taɓa manta ba na dawo a makaranta kenan sai mama ta kira ni daki ta ce min kin fara yin period ko ba ki maka yi take mun to me yasa ban gaya mata ba kin san yanayin yin kunya bai bar ni na gaya mata ba ko da a lokacin ban san a yaya aka yi ta gane ba ita dai take tambaya ta lokacin da dai ya fara kaɗawa mama na kenan amma tun aka yi dama a makaranta an koya mana yanayin abubuwan kuma ko mama na ta kan faɗa
mana to bacin nan a lokacin da kika fara na san kafin fara al'ada akwai irin dan canje-canje da yawa kana a jikinki kamar a misali zaki gani ka dan fara nonuwa da kuma dan wayansu canji shin a cikin sauran kawayenki kuna irin kira da su ko kuma dai akwai kunya wanda baki iya gaya kowa
a gaskiya lokacin da ni na kasance ma irin yawancin friends ina sun fi ni a shekaru kawai na kenan sun fi ni a shekaru to su dai suka ni kuma irin koda ka ga su ne ke karama a cikin su amma duk da dai kunya dai bai bani na gaya musu ba amma dai su na san irin wata rana sai su ce maka to irin mun tashi a makaranta a makare in ka ce wani ka zo mu je in sallah za su ce maka ai kai ba ai ba na san da ni amma ni lokacin da na fara al'ada a gaskiya ba wanda na faɗa
to bita zurbin kin da ji Fatima ke ya kika ji ko kuma ya kika yi lokacin da kai irin shekaru irin nata
sai kin san ni ya fara ce akwai wani katanga tsakani na da mahaifiyata amma duk da haka akwai wani mataki da muka yi magana amma gaskiya lokacin da na fara ganin canji a jikina mu ba mu da irin wannan bakin da zaka zo ka faɗi ta ce a'a ga kaza ga kaza sai dai su da kansu idan suka gane cewa wani abu ya faru to lokacin ne za a fara gaya maka kaza za ka gaya maka kaza wanda ni yanzu ba haka nake da yarinya ta ba ina kokarin kawo change duk wani katanga da na samu tsakanina da mahaifiyata na riga na canza
to me yasa kika dauko wannan salon ganin cewa ke baki samu ba
kuma saboda zamani ya canza Shamsiya idan baka nuna ma danka a gida ba zai je a waje a nuna mishi abin da bai kamata ba shi yasa tun daga gida yarinya ta shekara ta 9 amma yanzu abubuwan da ta sani ta san tabi mai kyau ta san tabi mara kyau in kika tambaye ta in kika taba mata kafada za ta ce tabi ne mai kyau in kika dake ta a baya za ta ce tabi ne mai kyau na ce duk ta samu ina nan ta gaya mu kuma ina nan ta gaya wa malama kowane ne ko mace ko namiji ne mata so zamani ya ce kuma dole mu tafi da zamani a ilmantar da yaran nan ina ganin ta haka ne kawai zamu rage wannan cin zarafin da yayi addabu jama'a a cikin mutane da mutane kuma ba a iya bude baki a yi magana
madalla
gaskiya kam bari mu koma mu ji sauran abubuwan da za su tattauna akan wannan batu
a lokuta da dama akan samu iyaye sukan yi sakaci wajen jawo ƴaƴansu a jiki wato ba su da lokacin ƴaƴansu walle ma su faɗakar da su hanyoyin kare kai wanda hakan kan jefa yaran har ya kai da an ci zarafinsu
gaskiya in yaro ya tsinci kanshi a cikin wannan yanayin gaskiya abin a tausaya mishi a ce iyaye ba ku samu lokacin ƴaƴanku ba malami ba shi ba fa taimako fa zai maka haƙƙi ne na iyaye dole
haƙƙi ne na iyaye kwarai Fatima amma kuma a wannan zamanin da muke ciki da zaki ga iyaye kowa ana kanta shi ne ana nema ana neman yanda za a rufa ma juna asiri sai inga su ma malamai suna da matakin taka suna da rawar takawa ta musamman wajen tarbiyyar yara saboda idan har ka ce zaka koya kamar ka dauki amana ne daga hannun iyaye ka daura ma kanka so sai in dai su ma ya kamata a ce tun a makarantu a ce akwai wani madarasi
ko darasi da ake
koyarwa za a ce daga wannan aji ya kamata a dinga koyar da yara irin waɗannan saboda akwai yara da dama da a wannan zamanin ba sa samun lokaci irin lokacin da muka samu da iyayenmu ba sa samu a wannan zamanin kuma ba komai bane yasa saboda zamani yanzu yazo dole fa ka tashi ka nema in kana son ka rufa ma kanka asiri ka rufa ma naka asiri so abin da nake ganin yafi dacewa shine a makarantu a saka wannan batun a saka wannan maudu'i ya zama darasi a makarantu da za a dinga koya wa yara babu wata magana kunya ko wani ko wani aka a buda wa yara kunne kin ga yarinya ta tun tana kindergarten aisha wata ran ta zo da littafi wai mama kin ce baby ta baki suke fitowa gashi a makaranta an nuna musu ina ganin littafi da daukar da rufe na je na ce malamin su ya haka na nuna mata na ce menene wannan ta ce ai su sun wuce wannan littafin cincin
wato har ma ta sani ma abin da ke ba kika kike ganin cewa bai kamata
ina koyewa ina tunanin a shekarun ta bai kamata ta san wannan ba daga lokacin sai na warware
to fa makarantu a irin kasashen mu na Afirka sun bambanta da kasashen da suka ci gaba kamar Amurka da Jamus inda yarki ta yi karatu
zaki gani yaro ya san abubuwa kuma wanne yana tada mishi da sha'awa yayi wani abu wanda saboda an riga da an koyar da shi so yana so yayi ya aiwata ya gwada abin ya gaya zai yi wanda kuma garin haka ake samu aka siri gan mace ta zo ta yi ciki bata san yaya za ta yi ba da sauransu to baka ganin al'adar mu akwai bambanci
tsakani akwai sosai amma sai in ga duk da haka aka ce ilimi rashin sani aka ce ya fi dare duhu kuma yaro ya sani sai ka bar shi ya kiyaye kuma kai ma kana nan kana kokkofa mishi kullum kai yazo bai sani ba
ya hajiya Fatima ya cika
da wannan maganar da take faɗa kamar inda muka yi maganar kasashe muna magana kamar maganar nake ni ina magana akan Afirka ma kasar mu Najeriya sai gani tarbiyyar da taso wanda wayewan ba dai bane dukkan kasashen da suka fi mu ci gaba. Aji da yaro ya kai sai wani yaro yana kaiwa 18 ya kai matakin da shi yaman zai iya mallakan komai shi ya kai ya isa har zai iya kai iyayensa suka masa laifi zuwa kotu wannan kasashen kenan. Wanda aka ga bamu san da haka ba. Muna yin koyi ne hakan nan ya za a yi saboda yanzu abu suke gani yara yanzu sun baci turu waya na. Yanzu wannan waya dai Allah na tuba da kira ga Anita. In dai ka saka data wai wai wasu ya ce kaman gata suka wa ƴaƴan su sun siya musu waya sun yi menene ne kuma ka sa musu data. Wani tallan ne ma ba kamata mu bi tallan sai ka ga koyi ya shigo da kanshi. If you are not above no 18 don me yana yanzu ga ko sha biyar ne ce bari mu gwada menene a cikin 18 din nan. Police za su bude su shiga. Kin ga matsalar da ake samu su kaman da kike yin magana ne a jabinki an riga muci sun riga sun zama kaman sun waye da wannan abun mu yanzu matsalar da yake tasowa ne.
To amma dawo kan batun da ita Binta ta yi magana akai cewa idan ba a nausar da yaro ba musamman ma irin matsalolin da muke samu yanzu a Najeriya inda ɗan kwanakin da muka yi ta samun rahotanni da ke nuna yadda ake cin zarafin mata ƙananan yara ake musu fyaɗe da sauransu wani ma zaki ga ɗaya an mata amma ba daman ta yi magana sai uwa ta zo za ta gani ha yarinya ta fi gajini ga kaza saboda yarinya ba ta san meye ba wani yarin jaye ta amma ina gani idan an koyar ko a makarantu ko kuma iyaye su ƙara mai da hankali za a samu warakan irin
to dole ne nake daga dawa akan dole iyaye su jawo ƴaƴansu kafi yawan ta ganin a yara sun tafi makaranta me yasa naku ba yara homework me yasa ba za ku musu a makarantar duka ba ai suna son su zo su samu wani shakuwa tsakanin su da iyayensu ne iyayensu sun me suke ciki ya ake koyarwa kai na za su ƙara musu saboda ba lalle koyarwa ne zama iri ɗaya ba kada ga wata kila shakuwan ka da ɗanka yanda malami zai koyi yaron zai ji ne ba zai dauka ba zai ji kuma zai dauka amma in ya kawo gaban iyayen ta ce haka ne to gurup kamar ya shiga cikin kunyin shi to wannan dole iyaye ne duk abin da zan yi iyaye ne amana ne ƴaƴa a gare ni.
To ita ma Aisha Usain da ke zama jami'ar sanin halayyar dan adam ta ba da shawara kamar haka.
To waɗanda ya kamata a ce su ne ke da nauyin ba da wannan ilimi ba za a ce iyaye su kaɗai ba ko malamai kamata ya yi da iyaye da malamai dukansu biyu su ɗauko wannan nauyi saboda tarbiyya da ilimin da iyaye ke yi a gida na da muhimmanci ga yaro kuma tarbiyya da ilimin da yara ke samu a makaranta ma na da muhimmanci da gina yaro saboda haka kamata ya iyaye da malaman makarantu su haɗa hannu dukansu biyu su ɗauki nauyin ba da wannan ilimi domin tabbatar da hanya mai inganci wanda yaro zai samu wannan ilimin. Koya ma yaro haila wanda ke faruwa in mace ta balaga to ya kamata kafin yaro da ya kawo shekarun da ya kusa balaga ya kamata a fara koya mishi menene haila me zai faru in ya fara samun irin yanayin yanda ciwon ciki ko kuma abubuwan da suke zuwa dai tare da haila yaro ya san abin da yake bukata injinin ya fara zuba me ya kamata yi kuma in yana da wannan ilimin kuma da abin ya zo hankalin shi ba zai tashi ba shi yasa yana da muhimmanci da yaro ya kusa wannan shekara na balaga sai a koya mishi irin su ilimin fyaɗe da kuma to me zan ce su lalata dai akwai shekarun da yara da maza da mata sun fi son su yi wasa da junansu wato yara mata sun fi son su yi wasa da ƴan uwansu mata maza kuma sun fi wasa da ƴan uwansu mata amma da sun fara girma suna ƙara wayo za ka ga sun fara wasa da junansu to a lokacin ya kamata a koya musu gaɓoɓin da a jikinsu bai kamata taɓa ba kamar al'aurarsu su ma bai kamata su taɓa ma wani ba kuma in wani ya taɓa wa ya kamata su gaya ma wani mataki ya kamata su ɗauka sai kuma daidai lokacin da yaro ya kusa balaga shi ma ya kamata a fara koya mishi irin wa'innan lalatan irin su fyaɗe ya sani saboda ya san yadda za a yi kare kanshi in mutum ya taɓa shi a al'aurar shi ya san bai kamata ba kuma yana ƙara wayo hankalin shi na ƙara ƙaruwa ana ƙare mishi bayani irin su fyaɗe kuma kai mishi bayanin abin da ya sa bai dace a yi ba in kuma ka yi ga hukunci da kana ƙara hankali ana ƙara koya maka ana ƙara maka bayani ba rana ɗaya za a yi ba kullum ana ƙara maka bayani daidai hankalin ka yanda zai ɗauka kuma ana ƙara tunatar da kai.
Ula da lafiya ƴan ƙasa.
sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu ji daga wajen malamin addinin Islam da Shamsiya za ta gabatar mana.
To a nashi bangaren malamin addinin Islam Suleiman Nasir yayi mana nazari ta fannin addini.
Musulunci ya yarda da a koya wa yaro ya zai tsare rayuwarsa. Saboda yana daga cikin tarbiyya ta mummuta ƴaƴan arewa, ba a yarinya ta zauna ba da hijab ba, ba a yarinya ta zauna da kamammun kaya ba, har ta fito wanda ba muharramin ta bai ganta. Duk wannan kaucewa wani abu ne na badala, wanda yake a yanzu sai aka yi yin kofin da wata abubuwa na Yahudawa, sakamakon kallace-kallace da kuma sakamakon fitu da ake saka wanda suke shi yasa fajir shi ya yawa a yanzu. Ta fita cikin yanayi kamar kwatankwacin tsari-tsari, dole namiji ya gance shawara. Wanda yake wancan ilimin da dan saukaka dan daga abin da aka nemi na fada, wancan ilimin da aka san da shi, idan macen an sanar da ita cewa kattai kaza, kattai kaza, in kai kaza al'aurata wadda take, in kai kaza al'aurata wadda take, in aka taba ta guri kaza, kaza ne zai faru. Ai tana da sanin ilimin. Bambancin idan aka ce sai sanda ta zama minzala ta mace za ka koya mata, to kuma a baya in abin ya riga shi ya ce za a yi ka tankwasa ta ka gyara ta. Shi ya sa Bahaushe ce ita ce tun yana danye ake rankwasa shi. Saboda haka tun daga rayuwar yaro ta farko wanda aka saukar masa da yin ibada shekara tara, ya kamata a tura nuna masa wannan abin in ka yi shi mai kyau ne, wannan abin in ka yi shi ba mai kyau ba ne, har shi ya sa addini ya saukar mana da cewa daga yaro namiji in ya shekara tara a fara kokawar raba shi da kwanciya a cikin ɗan uwansa ma kuma tabiya ce mai kyau, wanda yake idan ba hakan ba za ta kai ga sassan taban abin da bai dace ba, ba za ta yarinya ta girma shi kuma yana ɗan ƙarami za ta ɗora shi a kan wani abubuwan da addini bai yarda da shi ba. Ake an karar da kowa, ake nunar da kowa, ake sanar da kowa, yaro da babba, kuma yaran nan tun yana karamin ya san wannan abun ba daidai ba ne, ba zai aikata shi ba. Amma in bai sani ba fa, za ka ce da ya kai manzalin balaga ba. Aka sai aikata, saboda yadda balagar ta aka sauka wani daban, wani zai iya samun kansa ma a ya balaga shekara 15, wani sai ya kai shekara 18. Aka yi mata ya kace sun kankanta a kayan balaga shekara 11, 12, 13. To sai ya kasance ana tunanin sai ta kai 13 nan za ta balaga. A 11 sai ta balaga, kuma wata san wancan abin illa ba ne. To in ta je ta aikata, kaga ai an cutar da rayuwarta domin ba a koyar da ita ba. Shi kuma duk abin da baka sani ba, iyayenka suna da laifi domin su ya kamata su taimake ka su baka ilimi.
To an zo kuran a malaka a matsayinka na malami, shin hakkin waye a tsakanin iyaye ko malamai a makarantu su koyar da yara sanin wannan ilimi na jima'i ko kuma na sanin kansu ma?
Hakkin farko na tarbiyya hakki ne akan iyaye, hakki na neman ilimi hakki ne akan iyaye. Har idan ba su da lokaci ko ko ba su ilimantu ba su ma, to sai su dauki mutum su kai shi makaranta domin a ilimantar da shi. To abin da aka ce makaranta, akwai mutanen da ni na san su a yanzu a gidajen su iyayen su suke ba su ilimi na addini kafin su ilimi na zamani, za a zauna a buɗe littafa a karanta musu da ku haddace su sani su koya. Ba zai yi wa ake duk kowane gida ba sai sun fito waje za su nemi ilimi a inda dai aka kai mutum ya samu ilimi, to anan za a koya masa sanin Allah da manzon Allah da yadda kuma zai tsare rayuwarsa da kuma yadda zai kyautata rayuwar. In a gida ake ba shi ilimi, to sai cancanta su gaya masa. In ba su da lokaci ba su da ilimin su ka dauki dukiyarsu don su nema don su ilimi, makarantar da suka kai ita ce ta kamata. Abinda za a yi wajen hankali da malamai shi ne a ji tsoron Allah, wato ana shi da gona da dalilin faɗan wasu dalilai. Wasu yaran suna samun kansu a halaka, wasu malaman suna samun kansu kuma da jan yaran a jika domin kalata. Wannan an same shi da yawa, a tsanci malami da lalata yarinya domin faɗa mata wani abu da ya yi na rukuna na auratayya, ko kuna rukuna na kare mutuncin, ko kuna shuruka na yadda za ta yi zamantakewar rayuwarta. To sai a shige abin da ya kamata a faɗa, sai a zo da abu na son zuciya, sai a ɗora yarinyan nan a kan layin da zai dace ba, sai kaga an samu mummunar fahimta ko ko an samu mummunar faɗa.
Karkare shirin namu bari mu leƙa filin kwalamarmu inda Nana Firdausi Rufa'i ta yi wa wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim bayani akan yadda ake sarrafa riɗi ya zama kayan kwalama.
Assalamu alaikum. Da fatan dai muna nan cikin makwalakwalan da makwalashenmu na mata. To yanzu dai za mu fara akan riɗi kantu da yake cewa shi riɗi an aka siyo shi ne za a zauna a dan gaggara shi aka kamar yadda ake gyara shinkafa aka yar Hausa. Yar Hausa dai ba kowa yake yi san ta ba amma dai an san dai sun ta
yanzu kan kowa ya san yar Hausa. Wato za ku kunce duk wani
ne sai a dan tsuntsunce duk wani da shi
da manyan duwatsu.
Yawa in aka tsuntsunce sai a zuwa kuma rigi. A riga sosai wasu su sa roba wasu su sa koko su rage sosai a rage shi sosai ya fita tsakuwa diya abin a raba shi da kananan tsakuwa duk da tun yayi sama tsakuwan tai kasa da azubar sai a zo a samu rariya kai ko kwando haka a tace ya tsane. In ya tsane nan kuma an dora tukunya akan wuta in ya riga ya tsane ruwa bi daga sai a zo a juye shi kamar yadda ake tafasa nama haka za a yi in ka tsane naman ka za a yi ka san kana juye shi ne akan wuta ba sai ka sa ruwa ba to haka za ka yi sai a zuba riɗin a cikin tukunya sai ya soyi ya soyi ya soyi kamar yana kaskaskas din nan kana ci ka dan ji yana kaskas to kamshi shi za ka ji yana fitowa to sai ka sauke shi kana sauke shi sai ka zuba a roba wannan tukunya da kai amfani da ita sai ka daureye kana daurewa kawai sai ka zuba shuga dinka sannan kuma shuga din yanda zaka yi amfani da shi in zaka yi amfani da wannan loka daya to shi ma shuga din eh na kantu to shi ma shi kandin shi ma zaka yi amfani da loka daya na shuga din to
eh ba anya
da yawa ba bai yawa ba wasu suna son mai zaki wasu kuma suna son dan dede
in
dan dede ne zaka iya yi da rabi da gwangwani daya in dan dede ne wani kuma rabi kowa yanda yake so kawai sai ka sa shuga din a kan wuta in shuga din ya fara yadda wuya da wuya fa yayi brown kamar zai fara konewa to daman kin dauko kantiki don yana da fa wahala sosai yana da wahala kin dauko kantiki daman kina juya shuga din da muciya da muciya kina dauko kantiki wanda ya zama ne kin daman kin soya shi kin aje kin ba an bashi tsoro to sai a dauko shi ana zuba da hannu a daya da zaka ringa juya shi kakka karkasa shi zaka yi ta sa kana eh
kin ka fara juya hannu
eh haka zaka yi sai sai ka samu wani yana zuba ma shi sai ka samu sai ko kuma ka dage in zaka iya kana zubawa kana juya kana juya kana juya ka tabbatar shuga din da ridin ya kama jikin shi yayi danko sosai kana dauko shi da zafin shi yana danko haka kamar zuma haka sai ka samu shi ma ka samu leda ko buhu ka yi flat da shi haka ka baje shi shi ma sai ka
zuba
shi ma ana sa leda mai saboda ai abin da yasa ake sa mai saboda kai ya kama kai ya ifita ana sa mai shi ma a kasa sai a baje shi a zuba ana zubawa shi ana zuba shi shi ma sai ka yi baje shi da muciya ka babbaje shi ko ina yanda zaka iya yayyankawa to shi gaskiya ana mai gaggawa ne dan ana baje shi ya dan fara dan shan iska kadan to za a sa wuka ne a yayyanka in ba haka ba zai tauri sai ya tauri ba za a iya yanka shi ba to shi ne yanzu na ri
shi ma na ji kaman zan iya yi a cikin minti 15 zuwa 30
ko to ai akwai wani mai kokarin da zai iya yi wani kuma an husband din shi nan zai iya taimaka mai ya dan wajen zubawa din nan ya dan juya mai wani kuma in yayin
shi
kada ne tunda dara yake yin kwana matin da suka zo duk za su ci da kai da ƴaƴa ba sai ka fita waje ba ka je wani meeting fa ka je wani Mr. B ka je wani fa ka je ba ka eh ai kuwa to shi ne
wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown daidai da ta mana sauti haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce Amina Buhari Auna daga nan Benin Washington DC da ke sallama da ku a kasance lafiya.